بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبود قبيعة الله سبحانه وتعالى يساك هذا مؤمن سافيا تأصبر شاتر قوات الربيع الأول شكالة دبو إيد الدلي هدود تلاتين دشدة نهجر المنزل الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine a 10 daidai ga watan 1 a shekara ta 2015 a lissafin miladiya. A ci gaba da darussanmu na littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaitan na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Za mu tashi yau darasinmu na 94 ko? Tayyib. Wanda dama na ce a madadin bin littafin yau na ce za mu bi wani hadisi wanda yana daga cikin hadisai da masu damuwa da harkar tawassuli da zatin ko wani abin halitta ko mala'iku ne ko annabawa ko waliyai yin tawassuli da zatinsu domin ya zama musu dalili na ci gaba da irin wannan abu, da nuna cewa ya halatta mutum ya roki Allah dan wane, wanda dama a kansa muke magana a cikin littafin ai ko, inda akwai wasu hadisai sun zo kasancewar masu sha'awar wannan abu sukan yawan maganganu kuma suna mai da martani ga malaman sunna cewa malaman sunna su suka hana wannan abun bayan kowa ya halatta. Zan karanta hadithin don mu ji shi asalinsa yadda hadithin yake domin mu fa'idanta daga asalin nassin hadithin, sannan kuma sai mu ji maganganun da malamai suka yi akan shin wannan hadithi musamman da ake kafa hujja da shi yana nuni zuwa ga wannan abun ko baya nuni. Galibi dama a wannan babin akwai hadithai da dama sun zo, to amma dalilin da yasa akan wannan kawai zamu magana dan shine hadisin da ya inganta, da bai inganta ba dama ba za a bata lokaci akan sa ba, sai kawai mu faɗa cewa bai inganta ba, don an ce hadisi bai inganta ba ku dai kun san me ake nufi bai inganta ba, ma'ana bai cancanci bai kuma halatta mu dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya faɗa ba, saboda hanyar da hadisin ya zo mana ba a yadda da ita ba, ba zancen annabin ne ya tabbata kuma ba a yadda da shi ba, a'a hanyar shi wanda ya ce annabin ya ce shi ake tuhuma da ya yi ƙarya ko ya ƙarya ko kuma saboda ganin ƙarfin haddasa ba ko haddasa ba ta da ƙarfi ko ba adali ba ne, sai a ce wannan mutumin da ya cancanci a karɓi hadithi daga wurinsa hadithin da za a yi addini da shi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba. Idan aka ce hadithi da'ifi dama abinda ake nufi kenan, ba a tuhumar manzon Allah, ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu ka zo ka ce ba abinda ya faɗa da'ifi, zaka ji wasu haka da basu yi karatu ba ko harkar hadithin basu san yadda take ba sukan faɗi cewa ka ji wai ana cewa maganar annabi a ce mata da'ifiya, ba haka ake nufi ba. Na sha dai tambihi akan wani magana ce wannan ta jahilci, amma wanda ya ruwaito magana yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, ai masu riwayan nan ko in ce masu littafan nan ba su haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su da shi ya gaya musu maganganun nan ba suka tashi suka rubuta, amma ta hanyar malaman su ne wannan mai littafi kamar Bukhari, kamar Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah da sauransu dai kowanne ya rubuta littafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne a ciki, ba saboda ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa ba, amma ya ruwaito ne daga malamansa. Bukhari zai ce wani malami na ya gaya mini kaza, shi kuma nasa malamin ya ce masa kaza, shi ma nasa malamin ya ce kaza, shi ma nasa malamin ya ce kaza, har a je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan hanyar a nan ne malamai suke magana har a ce hadisi ya inganta ko bai inganta ba. Idan aka lura a cikin wannan hanyar akwai malaman da ba a yadda da shi ba, ko saboda aqida sa bata da kyau ko kuma ba adali bane ko haddasa mai rauni ce, sai a ce a ko kuma an san shi da ƙarya ko da ya taba yi wa annabi wato bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ba, amma an san shi yana yin ƙarya, to sai a ce a wannan hadisin sa bai cancanci a yi addini da shi ba, kun ga aiko dama wannan kuma ai adalci ne, bai kamata mu dangana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana da bata inganta ba to wannan akwai hadisi da yawa da basu inganta ba kamar hadisin da suke kawowa cewa annabi adam lokacin da yace itaciyen nan da shi da matarsa har Allah subhanahu wataala ya sauko da su da suka nemi tuba tuban da suka yi shine suka nemi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi adam yace dan annabinka dan annabi muhammadu da zai zo din nan da za a halitta ka ina roƙon ka kai kaza to kun ga irin wannan hadisan su ta hanya basu zo ta hanya mai kyau ba asali da haka ba inganta tuba ne amma wannan da zamu magana akan sa hadisi ne ingantacce kuma akwai wani lafazi a cikin sa da su musamman malaman sufaye suke makalewa su ce to ai gashi kun ce ba za a ce dan annabi ba to ga wannan mutumin ya zo a gaban annabin ya ce ya Allah dan annabi kun fahimci abin to shi yasa muka wannan hadisin akan sa zamu tattauna da kuma bayanin da malamai din suka yi mu ji cewa ga yadda amsar hakikalin abin take Allah subhanahu wa ta'ala yasa mun fahimci abin wannan asalin hadisi at-Tirmidhi ya ruwaito shi daga Uthman ibn Hunayf yace inna rajulan darira al-basari cewa wata wani mutumi akwai ta kissa da farkon abun ba sai mun fade ta ba dan ita wannan gefen bata inganta ba ta cikin hadisin asali cewa inna rajulan darira al-basari wani mutumi makaho shine darira al-basar makaho ne atan nabiyya yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqala sai yace ud'ullaha an yu'afiyani ina so duk kalmar da take cikin wannan hadisin ku rike ta ku fahimce ta tun kafin mu zo sharhi yawa makaho ne yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ud'ullaha ya manzon Allah kai addu'a kun fahimci wannan ka roƙi Allah an yu'afiyani ya warkar da ni ya bani lafiya fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi in shi'ta in ka so da autu to zan yi addu'a wa in shi'ta in kuma ka so sabarta kai hakuri da wannan cuta da Allah dora maka fa huwa khairul laka hakan yafi maka alheri saboda ladan mun san abin da akwai hadisi da dama annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da Allah ya raba shi da abubuwan sa guda biyu da yake so wato idanunsa Allah zai musanya masa da abin da yafi alheri a aljanna duk mutumin da ka ganshi makaho a duniya to Allah subhanahu wataala insha Allah zai musanya masa wani abu da yafi wannan alheri kuma sakamakon sa shine aljanna kage idan mutum yayi hakuri ya samu aljanna ko ku anan duniya ya roki Allah subhanahu wataala a dauke masa wannan makanta domin ku fahimci zancan shi wannan fa makaho ne ya riga zama makaho so yake ya koma ya dawo mai gani kun ko wannan idan ba mu'jiza ta annabawa ba ai ba addu'a ce kawai zaka yi kawai sai ido ya bude ba ba addu'ar kowa bace haka za ta kasance yawa to sai kala sai yace fadu ni dai ai mun addu'a kaga wannan yana san dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a fa amarahu an yatawadda sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarshe shi yayi addu'a yayi alwala yace to je kai alwala fa yuhsin alwudu'a kuma ya kyautata alwalan nan wa yad'u bi hadha addu'a kuma ya roki Allah da wannan addu'a mun fahimci abin ga addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam zai gaya masa ya fada yace Allahumma inni as'aluka ya Allah ina roƙonka wa atawajjahu ilayka kuma ina fuskanta zuwa gare ka bi nabiyyika da annabinka Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmati annabun nan na rahama inni tawajjahtu bika ila rabbi yace nayi na fuskanci ma'ana na amfani da kai na fuskanci ubangiji na ma'ana ta hanyar ka ina fuskantar ubangiji na li yaqdi li fi hajati hadhihi domin Allah ya biya min wannan bukatar tawa wannan da nake ciki Allahumma ya Allah fashaffi'hu fiya ya Allah to ka karbi cetonsa dangane da ni mun fahimci abin yawa akwai wata riwayar da karin washaffi'ni fihi ni ma ka karbi cetona dangane da shi mun fahimci wannan ko to wannan shine hadisi rawahu at-tirmidhi wa qala kuma ce hadithun hasanun sahihun gharib to kun ga wannan me za ku fahimta wannan addu'a yayi tawassuli to nan yau zancen da zamu yi menene tawassulin kuma wannan a wannan aji yake aukawa saboda kuma mu bi har yanzu insha Allah don kada lokaci ya kure mana maganganun da malamai suke aka wannan hadisin suna da yawa da za su nuna mana shin wannan bawan Allah a cikin nau'o'in tawassuli da zamu zo mu ambata wanne ya amfani da shi bari mu je mu ci na farko lafazin tawassuli a lugar larabci abinda ake nufi da shi ne abinda ake nufi da shi alwasila ita ce alqurba shine kusanci wal manzila da matsayi wal daraja da daraja a wa hiya fa'ilatun awla wazni fa'ila yake daga tawassaltu ilayhi ay taqarrabtu abinda ake nufi da shine in mutum yace tawassaltu da sinun ne ba sadun ba tawassaltu ilayhi na nemi kusanci zuwa gare shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a suratul maida ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bi dokokinsa sannan wabtaghu ilayhi alwasilata ku nemi alwasilata wasila zuwa gare shi menene wasila alqurba wani abu da zai kusantar da ku zuwa gare shi haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata fa ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu inna adhaba rabbika kana mahdhura ulaika alladhina yad'una wadannan da wadancan mutane mushrikai suke kiran su suke bauta musu to su din kansu yabtaghuna ila rabbihim alwasilata suna neman kusanci zuwa ga ubangijin su Allah ne yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa waɗancan mutane da suke bauta wa gumaka to su ma waɗannan abin nan ka an yi kamar yadda ya zo a hadisin ko asar na Abdullahi dan Mas'ud dangane da sababin saukar wannan aya cewa akwai wasu daga cikin aljanu da mutane suna bauta musu sai aljanun suka musulunta kuma aljanun nan can aljanu ne ana bauta musu su suke bauta musu mutane to sai aljannin suka musulunta suka koma suna neman kusanci zuwa ga Allah suna roƙon Allah su da su da shi shine Allah yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan da waɗancan kafirai suke bautawa su wato aljannu kenan wannan aljannin to su kansu suna neman kusanci zuwa ga Allah to yanzu meye ma wani zai tsaya yana bata lokaci ya sa su a tsakiya kun gane zancen asalin wannan ayar kenan to ba lokaci zamu dauka mai yau akan me ake nufi da tawassulin ba amma zamu yi magana akan nau'o'in sa nau'o'in tawassuli guda uku ne waɗanda ko zaka iya fara kasa su zuwa kashi biyu akwai tawassuli da shari'a ta yadda da shi amma kafin mu je kan wannan ina so in tabbatar da kun fahimci me ake nufi yanzu da tawassuli ka roki Allah ka nemi kusanci zuwa gare shi kuma ka kira shi ya biya maka wata bukata ta hanyar roƙonsa da wani abu mun fahimci wannan abu to wannan wani abun me zai zama malamai sun kasa kashi biyu akwai tawassuli da shari'a ta yadda da shi akwai tawassuli dan bid'a eh na bid'a ne shi bai halatta a yi shi ba to wannan wanda shari'ar ta yadda da shi nau'i uku ne wanda shari'a ta yadda da shi nau'i uku ne ina so ku rike wannan sosai dan a kansa duk zamu gina waɗancan maganganun da zamu zo kansu tawassuli nau'i na farko shine at-tawassulu ila Allah azza wa jalla bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula ka roki Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafi kyau din nan da kuma siffofinsa mafi daukaka ka ce ya Allah ina roƙonka da sunanka kaza ma'ana dan sunanka kaza ka bani kaza wannan ya halatta kuma wannan sunan Allah ne sunan Allah kuma sifa ce ta Allah sifar Allah menene ta Allah ce tare take da Allah subhanahu wa ta'ala ta zatin Allah ce sifa ce min sifati zatihi to ya halatta ka roki Allah da wannan ko ka ce ya Allah ina roƙonka saboda sababin kai ne kaza mai sifa kaza to kai min kaza wannan duka shi ma ya halatta asalin wannan shi kuma an dauke shi daga nassin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye mafi daukaka mafi kyau kai sunayensa sune mafi kyau dan haka shi yasa ce fad'uhu biha wannan fa'un ta ta'lili ce ta'lilin abinda zai ambata zai zo gaba sakamakon abinda aka ambata a baya ma'ana saboda kasancewar shine mai sunaye mafi kyau to ku kira shi da su waɗannan sunayen mafi kyau ku ce ya Allah kai ne mai kaza sunanka kaza to ya Allah ka ban kaza na sha ba mu wannan misali kana neman ilimi kace ya alimu allimni kana neman arziki ya arrazzaq urzuqni kana neman Allah baka budi a wani abu ya fattahu iftahi iftah alayya da makamancin waɗannan ya rahimu rahamni ya ghafuru ighfirli dhunubi duk waɗannan abubuwa to wannan shine ibadar da Allah madaukaki yake umartan mu a wannan aya wannan shine mene sunansa tawassuli da sunayen Allah da kuma sifofin Allah subhanahu wataala daga cikin sifofin Allah akwai alqur'ani alqur'ani sifar Allah ce ce ya Allah dan alqur'ani kai mun kaza domin alqur'ani ba abin halitta bane Allah ba halittar alqur'ani ba alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma kamar da malam mai risala yake ce mana sifatun min sifati dhatihi ko siffa ce daga siffar zatin Allah subhanahu wataala zatin Allah ko ba abin halitta bane wannan kenan haka zamu ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin alqur'ani yayi tawassuli da Allah subhanahu wataala yana cewa allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin wallazi yumituni thumma yuhyin wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannati an-na'im sannan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya roki Allah madaukaki da ilimin sa yana cewa allahumma bi ilmikal ghaib ya Allah saboda iliminka na gaibi wa qudratika alal khalq da kuma ikonka akan halitta shi ma yayi addu'a wannan ba sai mun karanto dukan addu'a ba saboda lokaci na abin da zamu je kansa sannan banda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata addu'ar da har yanzu da yake cewa as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi kusa wannan addu'a ne mashhuriya ce me yake ma'anar wannan addu'a annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah sai yace allahumma as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da duk wani suna naka nan bai kebance suna ɗaya ba duk sunayen Allah gaba ɗaya da wanda muka sani da wanda bamu sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah da su yace ya Allah dan waɗannan sunaye ina roƙonka ka bani kaza ka sa qur'ani ya zama shine rabi'a qalbi annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu yana isti'aza allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani ngai wannan addu'a ce da me kuma tawassuli ne da me da siffar Allah domin izza siffar ce ya Allah ina neman tsarinka bi'izzatika ma'ana da izzarka la ilaha illa anta an tudillani kada ka batar da ni wannan suna nan da yawa nau'i na biyu shine at-tawassulu ila Allah azza wa jalla bi'amalin salihin fi qada'il hawa'ij mutum ya roki Allah yayi tawassuli da wani aikin kirki da ya aikata ya roki Allah ya yaye masa wata musiba da ya auka ko kuma ya bashi wata bukata tasa da yake bukata ko kuma Allah ya gafarta masa zanubai Allah madauke yana cewa rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar wannan menene ita ma tawassuli ne a ciki domin daga idan malamai suka fahimci wannan Allah subhanahu wa ta'ala cewa daga cikin addu'ar da malaman da waɗannan masu tsoron Allah suke yi Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani ya ubangiji mu fa mun ji wani mai kira yana kira azo ayi imani manzo kenan an aminu bi rabbikum yana cewa kai jama'a ku yi imani da ubangijinku fa amanna to sai muka yi imani kuna ji Rabbana to ya ubangijinmu faghfir lana to ya ubangijinmu wannan fa'un din ita ce ta ta'lilin ta sabab ta bayanin sababi to ya ubangijinmu tunda ka ce mai imani ka turo manzo ya ga mana mai imani kuma mun yi imani faghfir lana dhunubana to ka gafarta mana zunubanmu saboda me saboda wannan imanin da muka yi ai kun fahimci idan can to tanan ne mahangar shine zama tawassuli din hakanan Allah subhanahu wa ta'ala cewa rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin ya ubangiji amanna mun yi imani bima anzalta da abinda ka saukar wattaba'na ar-rasula kuma mun bi manzo manzan nan da ka turo mana to faktubna ma'ash-shahidin don haka ya Allah muna roƙonka don wannan abin da muka yi to ka rubuta mu cikin waɗanda suke masu shahada hakanan Allah subhanahu wa ta'ala cewa alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar duk shi ma wannan a irin wannan tsarin yake inda kun fahimci ayar to akwai dai ayoyi da yawa anan daga cikin hadisi kuma akwai hadisin Buraida ibn al-Husayb wanda ya rasu shekara ta 63 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu sahabi ne yana cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji wannan addu'a wannan yana yace qala aysi qad sa'ala Allah bismihi al-a'zam alladhi idha duhiya bihi ajab yace mai wannan addu'ar kowa yayi shi ya roki Allah da sunansa mafi girma shine al-ismul a'zam al-ismul a'zam da zaka ga sufaye suna ta magana akan sa wane ya san al-ismul a'zam menene al-ismul a'zam mun taba magana akan sa wani lokaci magana akan sa kar tafi da mu a wannan wurin wata ran ma sake maimaitawa Allah subhanahu ta'ala yana da suna mafi girma amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tantance mana wanne ne ba yawa wasu tunda amma ya fada da aka fadi wannan addu'ar ya ce Allah subhanahu a wannan suna wannan mutumi ya kira Allah da sunansa mafi girma to malami suka ta magana wanne ne as-samadun ne Allahun ne ko ku gaba ɗaya ne a wata riwaya akwai wani hadisin kuma shi ma da irin wannan abun ya auku shi ma ya ji wani mutumin yana addu'ar shi ma akwai al-hayyul qayyum a cikin ta mun taba zancanta dai har a lokacin tafsiri wannan duk ba ku manta ba shi ma anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi yace wannan mutumin ya kira Allah da sunansa mafi girma to malami dai sun ta tattaunawa wanne ne al-ismul a'zam din amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana shi yace suna kaza bane akwai istiha wasu su ce Allahu shine sunan da yafi kowane girma wasu su ce al-hayyul qayyum kamar da ibnu qayyim ya ambata akwai dai maganganu da yawa mu kyale wannan amma abin da nake so in faɗa anan tunda muna zancanta wasuli ne mai wannan addu'ar me yace Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu kun gani ya Allah ina roƙonka da ma'ana ina tawassuli da cewa ni na shaida kai ne Allah wanda babu wanda ya cancanta a bauta masa sai kai ne al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kun gane wannan hakanan akwai daga cikin hadisi da dama dai hadisin doguwar kissan nan na mutum uku nan da suka shiga kogo ya rufe suka rasa yadda za su yi su fita duk na san kun san wannan kissar ita ma sai ɗayan su yace ku roki Allah kowa ya roki Allah da wani aiki da ya taba yi wannan ya roka da bin iyaye da yi da yadda ko abinci baya biyo ƴaƴansa sai iyayensa sun ci wannan ya roka da gudun zina da yayi ya samu damar yi bai yi ba wannan ya roka da amanar da yayi wajen wani dan aiki da wani dan kwadago da ya dauka kwadago yayi fushi bai karbi kudin sa ba kuma har lokaci ya dawo wani lokaci da ya sai dabba da wannan kudi har ya zama ya tara masa garki ya dawo ba shi duk da wannan kisa kun santa kowanne anan ai roƙon Allah yace ya Allah wannan aiki da nayi in nayi shi domin kai ya Allah ka cire mu daga wannan hali kuma sai Allah madauki ya cire musu wannan hali bayan sun gama addu'a nan su uku to wannan kun ga shi ne me tawassuli ne da me da aikin da mutun ya aikata ko yanzu ka ce ya Allah ina roƙonka da sallar da nayi yanzu ta asuba, ina roƙonka da salatin da nayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan dai ya halatta domin aiki ne kai kai shi. Mun fahimci wannan zancan? To, saboda lokaci dai mu jajje, akwai nau'i na uku. Nau'i na uku shine tawassuli ila Allah bi du'a'ir rajul salih. Shine mutum yayi tawassuli zuwa ga Allah da addu'ar wani mutum salihi. Ka duba wani mutum salihi da kake kyautata masa zato, ka ce da Allah ya sa ka cikin addu'ar da yake yi, ko kuma ka yi maka addu'a ta musamman, Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kaza ko ya yayi maka kaza. Wannan ya halatta a shar'ance. Wannan suna nan da yawa. Misali zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yadda wata rana wani mutumi ya zo ya ce ya roƙi Allah a yi ruwan sama. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana huduba, ya ce ya Rasulullahi gari fa ya ƙone, ba abinci, ba komai, dabbobi sun shiga bala'i, babu ruwa, a roƙi Allah ruwa ya zo. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaga hannunsa a cikin wannan hudubar, ya roƙi Allah, ya Allah ka sauka mana da ruwa. Bai sauka daga mimbarin nan ba sai da Allah ya karɓi addu'arsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya zubo da ruwa har sai da wannan ruwa ya ratso rufin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dama na kabar tankar dabino ne, ya ratso har ya jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa gemunsa a jike yake kafin ya sauko daga huduba. Sannan wata juma'a da ta zagayo, ruwan ba a dauke shi ba har sati guda, aka sake roƙonsa a saurara da ruwan nan inga dan adam. Allah ya roƙi Allah kuma ruwan ya saurara. Kun ga wannan, an roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine mafi kyawun mutum, shine mafi alherin mutum. Babu wani dan adam da ya kai shi salahi. In akwai mutumin kirki a duniya, to kowaye shi bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Don haka an roƙe shi addu'a, kuma yayi addu'a ta karɓi. To waɗannan duk suna nan dai da yawa. Akwai kuma har yanzu wani nau'in da wasu malamai sukan ƙara, wasu ba sa sashi a cikin wannan nau'i din, kamar addu'ar mutum ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala yayewar wani bala'i sakamakon halin da yake ciki, ya ce ya Allah, saboda halin da nake ciki din nan, Allah ka yaye min kaza. Kamar addu'ar Ayyub ne, inni massani ad-durr ko wa anta arhamur rahimin. To kaga wannan ya roƙi Allah ne da halin da yake ciki, wata cuta ta same ni, ya Allah ka yaye mini wannan bala'i. Kamar yadda irin halin da muke ciki yanzu na rashin zaman lafiya, mu roƙi Allah, ya Allah ka tausaya mana da wannan hali da muke ciki, wannan damuwa da muke ciki, ya Allah ka yaye mana wannan bala'i. Wasu malamai suna sa wannan shima a nau'i na hudu daga cikin anwa'ut tawassul. To shi wannan hadisi da muke magana akai shine hadisin al-a'ma, ko hadisin wannan mutumi da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cewa zai yi tawassuli da shi. Kafin dai mu je nan, zan faɗa mana akwai nau'i kuma ai na ce mana akwai na bid'a wanda bai halatta ba, bari mu ɗan faɗe shi da gaggawa. Na farko shine tawassuli ila Allah bi zawatil makhluqin, mutum ya tawassuli zuwa ga Allah da zatin halitta. Zatin halitta, an ce zatin halitta, ka ce ya Allah dan wane, kaga ai ka amfani da zatinsa kake nufi. Mun gane wannan? Yawa, kamar mutum ya ce Allahumma inni atawassalu ilayka bi fulan, ya Allah ina tawassuli zuwa gare ka da wane, an taqdi hajati, dan shi ka biya min bukatata. Kun fahimci wannan? Ko neman arziki, ko neman ilimi, ko makamancin wannan. Wannan nau'i na daga tawassuli ba a samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin sa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ko a neman roƙon ruwansu. Kamar da ya tabbata zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kun ga wa aka roƙa, shi aka roƙa. To da ya rasu zamanin Umar an yi fari, wani mummunan fari mai tsanani. Kun san shekarar kwakudu ba da aka yi ta zamanin Umar, kuna jin da labarin. To lokacin wannan, ai kun san kwakudu ba ko? Ko ku san kwakudu ba? Wata yunwa da aka taɓa yi, kwakudu ba sunanta kenan a nan ƙasar Hausa. To zamanin Sayyidina Umar da aka yi irinta, sai Sayyidina Umar ya tafi wurin baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abbas har yake ce masa da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da rai in mun shiga neman shayar da fari muna zuwa wurin sa yi mana addu'a to yanzu babu shi mun zo gunka kai baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai mana addu'a kun fahimci wannan har malamai suke amfani da wannan kissa cewa idan da ya halatta a roƙi Allah a ce ya Allah dan annabi ka saukar mana da ruwa da sayyidina Umar ba zai je gun Abbas ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi Abbas ko yana da rai ko ba shi da rai kun gane wannan zancan to ne da yana cikin abubuwan da malaman suka tattauna kuma zai zo cikin abubuwan da insha Allah zamu ji ina so dai mu tsaya akan wannan abin yau nau'i na biyu da bai halattan ba shine bijahi zan yi shema ne dai mun ji wannan a cikin al-furqan malam ya kawo mana ko mutum ya ce ya Allah dan darajar wani dan matsayin wani a gunka kai min kaza wannan shi ma na cikin nau'in da bai halatta ba ko mutum ya ce ya Allah dan haƙƙin wani a kanka shin wani yana da wani haƙƙi akan Allah da har haƙƙin yake da girman da za a roƙe shi wannan haƙƙin shi ne malamai suke cewa laysa li ahadin min al-khalqi haqqun ala khaliqihim illa ma awjabahu babu wani dan adam da yake da haƙƙi akan Allah sai abinda Allah din ya wajabta wa kansa kama yake cewa kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma kun gane shi ya wajabta wa kansa to wannan rahamar ba za ka roki Allah da ita ba wannan rahamar wanda ya wajabta wa kansa wanda yake haƙƙin kowa ne sai dai ka roke shi da rahamar sa shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya Allah dan rahamar ka kai min kaza amma tunda bai ce rahama wani ga ta guda kaza ba rahamar wani ma ga ta guda kaza rahamar wani ga ta guda kaza ba to ba za ka roki Allah ka ce ya Allah dan haƙƙin wani rahamar da kai kai idan yake da shi a kanka Allah madauki babu mai wani haƙƙi a kansa daga gare shi sai dai shi abinda ya wajabta ma kansa to abin da naso mu kai gare shi dai shine bagara akan wannan hadisi na ad-darir wannan makaho da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yace da shi mun ji dai abin da ya ambata ko da yace masa gashi nan abin yace amma hadisin darir shi wannan hadisi na wannan makaho hadisi ne ingantacce kamar da muka faɗa amma ni kashin tattaunawa da zamu tattauna akai a nan yanzu fi dalalatil hadisi dangane da wannan hadisin shin yana nuna ɗaya daga cikin nau'o'in tawassulin nan da bai halatta ba yana nuna ko mu koma lafazin hadisi bari mu koma lafazin hadisi sai mu zo mu sake jin sa mu sake bin kuma magana da malamai suka ambata akai wannan hadisi wani mutumi ne makaho ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba farkon abin da ya zo domin sa me ya zo nema addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa addu'a kai ka roki Allah ya bani lafiya ido na ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam me shi sai shi in ka so zan ma addu'a in ka so kuma ina so ka hakura yafi maka alheri dan ka samu sakamako a gurin Ubangiji mutumin yace a ni dai ai mun addu'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce to je kai alwala da yaje alwala sai ce ku zo ka karanta wannan addu'a zan faɗa ka maimaita ya gaya masa abin kaga addu'ar dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama wannan din kuma yayi masa addu'a shi kuma ya roki ya gaya masa ga abin da zai ce to sai ya faɗi wannan cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah ni ina roƙonka kun gane wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika anan maganar take wannan bi nabiyyikan ita ta jawo masu cewa ya halatta kai wannan irin abun suka ce to ai ga hadisi mun fahimci wannan ai ko kun ga ai yana buƙatar a bada amsa me ake nufi da bi nabiyyikan anan to gashi mu je kan wancan din wannan hadisi gashi kamar an ambata mana ingantacce amma babu a cikin sa baya nuna abinda masu kafa hujja da shi a wannan bangare suke kafa hujja da shi domin sa na farko dai hadisin tawassuli ne bi du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallama fi hayatihi ana sa shi ne a babun tawassuli da manzon Allah sallallahu da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a halin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana da rai mutumin ya tafi wurin sa don haka kuma da yaje da ma farko me yace cewa ai masa me ayi masa addu'a har aka ce ya hakure ce ayi masa dai addu'a kaga idan da roƙon Allah kawai yake da zatin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ko a gida ya zauna bai zo gunsa ba zai iya wannan sai sai ya Allah dan Annabi ka dauke min idan nan kun fahimci wannan zancan to na farko kenan dai sai sai zalika anna al-a'ma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaba minhu du'a bi qawlihi ud'u Allah an yu'afiyani fatalaba al-a'ma huwa du'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lahu li'annahu ya'lamu anna du'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam arja lil-qabuli domin ko ya san addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi anfi fatan ta karbu fiye da addu'ar sa shi to ne shine da abin da ya kawo malamai suka ce ya halatta ka samu mutum salihi mai rai ka je wurin sa ka ce maka addu'a kamar da wannan bayan Allah sahabbai suke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya fahimta daga wannan makahu shine cewa yana neman addu'a don haka shi yasa ma har ya bashi zabi akan ayi masa addu'ar ko ko yi hakuri kuma sai ya zaba ayi masa addu'a mun gane wannan a sannan kun ga sabanin wannan mata da ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran tana farfadiya ko kun san hadisin ta ai da ta zo ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata addu'a shi sai ya ce mata in kin hakura ko zai fi miki ma'ana ke hakuri akan wannan jarabawa da Allah ya miki saboda ladan da yake cikin abin da Allah ya jarabi mutum da shi sai ta ce to zan hakura amma dai ina fatan ka roki Allah in nazo farfadiyan nan in daina yin tsirara ai ta roki wannan ko kaga ma roƙon araba ta da ciwon batun da an ce ta hakura ko ita ta karbi shawara Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta hakura amma cewa dai to amma tunda dai in ta fadi takan yi takashufi ma'ana ta yayi jikinta to a roki Allah cewa in ta fadi din ba za ta yi ba kaga wannan shi bai yi wannan din ba shi bai hakurin ba sai shi dai ayi masa addu'a Allah sa kuna fahimtar abin yawa na uku shi wannan makaho ya dage akan dai ayi masa addu'a cewa balud'u ni dai ayi mun addu'a wa hadha yu'akkidu annahu tawassala bi du'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hayati wannan yana karfafa mana magana cewa addu'ar da yake nema ko abin da yazo nema shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a a halin rayuwarsa abu na uku kenan ko abu na hudu annahu law kana tawassulul a'ma bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam aw bi dhatihi lamahtaja an ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatluba minhu ad-du'a idan da abin da wannan makaho yake so shine yasa zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama masa tsani wurin Allah da a gida zai zauna da ko bai zo bai ce ya Allah dan Annabi kai mun kaza kun fahimci wannan zuwan sa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalili ne akan cewa ya zo neman addu'a ne ba neman wato tawassuli da zati ba Allah sa kun gane wannan bal kana yakfihi an yabqa fi baiti kamar yadda ambata wa yatawassala ila Allah bi dhati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajahi walakinahu lam yaf'al fadalla ala annahu talaba du'a an-nabi wannan ya nuna mana addu'ar Annabi yake so ba wani abu ba anna qawluhu abu nabiyar fadin sa da yake cewa fashaffihu fiyya me ma'anar wannan fashaffihu fiyya in kana son ka roki Allah ya sa wani ya cece ka haka zaka fada ce ya Allah ka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cece ni shine ma'anar fashaffihu fiyya fi ay fiyya ay ma'ana fi haqqi ya Allah ka karbi ceton sa a haqqina mun fahimci kuma ceton menene ceto addu'ar da zai masa addu'ar da zai masa ita ce ta neman ceton ya Allah ka karbi addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi a kaina da zama cewa ta amfane ni shine ma'anar fashaffihu fiyya yace ma'anahu iqbal du'a'ahu fiyya ka karbi addu'ar sa da zai mun dangane da ni wala yasihu an yuhmal ala tawassul bizati aw aljahi aw alhaq an wannan ba dama mutun ya fassara shi da cewa fashaffihu fiyya yana nufin ya Allah ka karbi wannan addu'ar tawa saboda shi ko ai ba haka ake nufi ba ka sanya shi ce mai ceto gare ni ma'ana addu'an nan tasa ta yi mini amfani wannan ko shine zahirin abin da ake magana na cewa tawassuli ne da addu'a ba tawassuli ne da zaci ba kuna tare da ni to shine an har Ibn Taymiyyah da yake asali wannan zancen da yawa daga wurin sa ne yana cewa wa hadithul a'ma hadithin wannan makaho la hujjata lahum fihi ba su da hujja a cikin sa su masu kafa hujja masu fa yake nufi yace fa innahu sari'un fi annahu inma tawassala bi du'a annabi sallallahu alaihi wasallam wa shafa'ati domin kurukuru hadisin yake cewa ya nemi tawassuli ne da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cetan sa wa huwa talabu minan nabi ko wa huwa talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam du'a wannan kuwa ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa addu'a ne wa qad amarahu annabi sallallahu alaihi wasallam an yaqula kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya ce Allahumma shaffi'hu fiyya ha gani ya Allah ka karbi cetan sa ka karbi addu'a sa dangane da ni ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم شي سأل الله مدوكي تاكي داو مسا دا ايدنسا بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم يمسا الدعاء نغني ابو نشدا ان معنى قوله وشفعني فيه ناغي من داما كو كوي روا وشفعني فيه تو نان نان اكي تا بابا سو مالمن دا سكي ماغانا اكن حالتين متين يروكي الله دا ذاتين Annabi sallallahu alaihi wasallam ko zatin wani sun rasa yadda zasu yi da wannan magana shi mutumin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roke shi yace masa a cikin addu'ar sa ya faɗi wannan magana wa shafi'ni fihi kun gane wannan zancin kuwa shi ya roke Allah a farko yace fa shafi'hu fi ya ka karbi addu'ar sa da yi mun to nan kuma wa shafi'ni fihi me da za ku fasara wannan gurin ma'ana Allah ka karbi addu'a ta da nayi cewa ka karbi addu'ar san to ita ma ka karbe ta kun gane wannan can addu'ar da nayi cewa ya Allah ka karbi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi min to ina roƙon Allah ni ma ka karbi addu'a ta ga cewa ta san ma ta karbu kun gane to yanzu wanda yake idan wanda yazo inda da zatin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ya za a faɗi wannan zancen ya juyo kamar kenan shi ma kenan inda da zati ne kamar kenan ya Allah ka karbi danni ka karbi addu'a annabinka kun gano wannan zancen wannan zai yi wani da bamba annabi bai ce ya Allah danni ka karbi addu'ar nan ta annabi kage wannan ya nuna ba wannan zancen da ma ake ba asali maganar shafa'a ce ka karbi addu'a ta da nayi akan cewa ya Allah ka karbi addu'ar sa da yimu shine ma'anan ushafi'ni fi shine yake cewa ai iqbal shafa'ati wa du'ai shine har malam albani ne ko yake cewa wa hadhihi aljumla min alhadith la yastati'u almubtadi'atu an yujibu anha yan bid'a ba za su iya bada amsa akan wannan gurin ba sisi ma'a annaha thabitatun sahihatun kama zakara zalika ibn timiya kamar ibn timiya ambaci wannan ita ma ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan bawan Allah cikin hadisi kun ga wannan ba yadda shi yasa har malam albani ke cewa ya duba duk masu maganganu akan wannan hadisin in suka go sharhin su sai su tsallake wannan gun ba sa magana akan sa saboda ya rusa duk abin da suke so su tabbatar abu na bakwai anna hadha alhadith آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم wannan abin da ya faru kun ga makaho ne zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roke shi addu'a akai addu'ar kuma idan sai dawo take wannan kun ga menene mu'jiza ce ina cikin ayoyin annabawa ayoyin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma har al-Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa na Dalailun Nubuwa mun gane dalailun nubuwa kuma dama littafin dalailun nubuwa littafi ne da ake samun waɗannan abubuwa domin asalin sunan sa ma dama kenan alamomin annabci ayoyin annabci shine manan dalail ba iya dalilai ake nufin hujjoji ba alamomi da suke nuna annabci ayoyin annabci barahinul nubuwa shine manan dama dalailun nubuwa كما دي ابن تيمية كيف ديسي هذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب سنفة ديشي ما لم يسنفة ديوانا حديثي انسنا للسافة معجزة زمان زن الله صلى الله عليه وسلم دي كما أدعو إن دي أكر با أكو أدعو إن ديوة النبي صلى الله عليه وسلم دي أكر با تاكي إلن ما قنن إدن ديوة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لانا يكين خيبر تاكي يما ستوفيع إدن شكينا إدن كما يدين شيو كمر بيت بشيو با wannan an yi irin wannan abun da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan menene mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم شفعه فيا ولهذا رد الله عليه وأن من قمش وأن سأل يوى وأن حديثي آياتي من آيات الأنبياء من قمش وأن شمكو أن نتقص أنه لو كان توصل الأعمى هو توصل الأعمى بذات الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهه وحقه لا بدعائه عند أشيه wannan bawan Allah makaho da zugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawassulin da yayi da zati ne ko da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da wani haƙkin sa lakana kullu a'ma min as-sahabati wa man ba'dahum ila hadha az-zaman yatawassalu ila Allah bi zati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa jahihi wa haqqihi inda Allah wa lan yabqa ba'da zalika a'ma kun ga wannan tace shi kuma da a ce wannan makaho abin da yayi shine da zati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a da me zai faru da duk wani makaho a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yanzu ba makafi kuma da kowanne makaho mutum yayi wannan addu'a idan sai dawo da kowanne makaho ko bayan koda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu kawai a gidansa zai daga hannu ya ce ya Allah kaza da kaza ya irin wannan addu'ar shi ma idan sai dawo kun fahimta ne ashe wannan ya nuna mana ba tawassuli ne da zatin manzon Allah a tawassuli ne da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa kun gano wannan ce da yanzu babu wani makaho ma duniya duk musulmi yana musulunta ya ga masa wannan kissar sai ce a to ai ni ma shikenan kawai sai daga hannu ya ce Allahumma shafi'u fiya kadhalika zai wannan addu'a shikenan sai idan sai dawo ashe kenan wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bayan rasuwarsa ba a sake irin wannan abun ba bamu ga wani sahabi ya zo kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda kai wa wancan ni ma gani na zo yanzu ina masu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ransa yana jin komai da komai kuma har ma zai bada amsa ai wasu ma haka suke cewa ko a kabarin suna sa ran wai yana da ransa kuma zai bada amsa in ana fadar yana da rai lafazi ne mujmal annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai hayatun barzakhiyya amma hayatun dunya ta kare innaka mayyitun wa innahu mayyitun wannan ba kariya a cikin wannan ayar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu baya da rai a yanzu na duniya amma yana da rai a barzakhu shi yasa zai ba mu labari tun kafin ya rasu ya je ya ga rayuwar annabawa a barzakhu ya hadu da annabi wani a sama ta daya annabi wani a sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai da yaje wannan rayuwar da ya gansu wace iri ce ta barzakhu ce to shi ma a cikin ta yake yanzu wasu suna can ma suna zaune ana tattaunawa da mala'iku ana abubuwa suna wasu abubuwan ziyarar junan su wannan a wace rayuwar ta barzakhu wanda mu yanzu ba mu da alaka da ita wannan ko aka ce mutun yana da rai rayuwa ta duniya to duk abin da ake iya yi lokacin yake iya yi lokacin da yake da rai na rayuwar duniyar nan inda an ce a yanzu ma a barzakhu yana da irinta to da mun ga yayi sabani da aka yi ta samu tsakanin sahabbai da ba a same shi ba lokacin da ya rasu ba an yi sabani akan farko ma tukuna wanka za a cire masa kaya ko ba za a cire masa kaya ba da sai bude baki sai ce a'a ku yi min haka Allah madaukaki yasa suka yi shiru sai aka ga sun yi shiru su sahabbai a lokacin kawai sai suka rika ji an musu magana cewa ku wanke shi haka ai da shine zai fada inda yana da rayuwar duniya irin da yake da su dan adam za su iya ji mun fahimci zancen nan haka aka zo aka yi sabani a ina za a binne shi da yana da rai irin rayuwar duniya sai ya ce me ga wuri kaza ku je ku kai ni bai faɗi wannan ba sai sayyidina Abubakar ya ce naji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu lokacin da yake da rai cewa annabawa ana binne su a inda suke kuma da yake abun hakan ne sai ba su samu wani umarnin cewa kar ku yi haka ba mun fahimci wannan sai aka binne shi a nan din da Allah baya so a binne shi a nan ɗakin Aisha da ya cire shi yadda yace kar a bude masa kayansa kar a yi masa tsirara yadda aka sako musu sautin suka ji ba a san waye musu magana ba suka ji cewa ku wanke shi haka to da sai a ce wannan wurin kar ku sa shi domin ɗakin na matar da bata da kirki ne kuma da in shi a suke fara kuma bai ji wannan abin amma Allah ya so a bar shi a wannan ɗakin na Aisha kuma bai ce kar ku cire ni ba saboda me ba shi da rai a irin rayuwar duniya amma yana da rai irin rayuwar barzakhu me wahala a gane wannan abu a ba rikici to amma masu son su ruda jahilai sai su kawo iya wannan din yana da rai sai su kawo maganar barzakhu ita ake amfani sai su ce to ai gashi nan komai ma ana yi wani ma ya ce jiya ma sun hadu da shi ya ce masa kaza ya ce masa kaza saboda su samu kofar da za su kawo mutane ƙarya su cusa a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madauki kiyaye banda wannan mun gama da shi yace wa fil jumlati fa inna alladhi yara anna tawassul al'ama bir rasul al maqsud bihi du'a ar rasul fa huwa al muwafiq li ma'na al hadith duk mutumin da yake ganin cewa wannan makaho da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roke shi addu'a ne ba ya roki Allah da zatin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam to wanda wannan shine ya dace da nassin hadithin wa huwa al'amil bihi alal haqiqati shine haqiqanin wanda ya aiki da wannan hadisi kama ya qulu ibn taymiya shine ibn taymiya yake cewa fa inna bil hadisi amiluna wa lahu muwafiquna wa bihi alimuna kun ji ta magana da malamai ibn taymiya yake cewa fa inna mu bil hadisi amilun muna aiki ne da wannan hadisi ma'ana wannan hadisin muna aiki da shi kar ku ce wani hadisi ne ba mu san shi ba yanzu ko ka kawo ga wani hadisi na nuna cewa ayi tawassuli da zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a muna aiki da hadisi walahu muwafiqun kuma mun dace da aiki mun dace da hadisin abinda hadisin ke karantarwa akan sa muke wabihi alimuna kuma muna sane da hadisi aiki da shi muwafaqa da shi sanin sa wal hadithu laysa fihi illa annahu talaba hajatahu min Allah ta'ala azza wa jal min Allah azza wa jal ba abin da ke cikin wannan hadisi illa cewa wannan bawan Allah ya nemi biyan bukatar sa daga Allah madaukaki daga Allah ko ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatlubha min makhluqin bi nemeta daga wani makhluqi ba wa na'nu ila Allah ta'ala narghabu mu ma zuwa ga Allah muke kudai wa iyyahu nas'al kuma shi muke roko fa huwa al mad'u المسؤول كما انه المعبود المستعان لا نشرك به شيئا kamar yadda Allah madaukaki shi muke roko shine abin roko shine abin da ake addu'a a kira kuma shi ake roƙon ya biya bukata kamar yadda kuma dama shine abin bauta shine wanda ake neman taimakon sa kullun zancen mu in ma laifi ne zancen malaman sunna da suke tintini mu kuma da muke karantawa yanzu zancen su shine me Allah a bashi haƙƙin sa in za Allah mai laifin wannan wani kuma wanda yake fada da wannan zancen shine a baiwa wani abin halitta haƙƙi koda na Allah din ne wannan kuma shine inda aka samu matsala kenan abin da yake wajibi shine kowa ya baiwa Allah haƙƙin sa kuma wanda yake ba Allah ba shi ma kowa ba shi haƙƙin sa mu tsaya mu yi adalci Allah san ta Allah shi fa'budu ma shi'tum min dunihi qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala dhalika huwa dhalika huwa al-khusran al-mubin to wannan abin da shafi wannan hadisi kenan amma shi ma a dunkule maganganu suna nan da yawa malamai sun yi mutun ya duba littafan su babba daga cikin wadannan littafai akwai littafin Ibn Taymiyyah mai suna qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila da ya rubuta littafi ne su kutum ya rubuta shi akan wannan mas'ala din duk abin da kike so ka sani dangane da wannan maganar tawassuli da wasila din yana nan akwai littafin har yanzu malam Albani shi ma akan wannan ya rubuta littafi akan tawassuli haqiqatu tawassul akwai malam Muhammad Nasibur Rifa'i shi ma ya rubuta at-tawassul ila haqiqatu tawassul akwai wannan malam As-Sahsawani a cikin shi ma ya bude da wannan mas'alar a cikin raddin da yayi wa abin nan Zainuddin Dahlan siyanatul insan min waswasati Sheikh Dahlan littafi ne shi ma mai muhimmanci a waɗannan abubuwa ɗin da suke da alaka da tawassuli ɗin da makamancin waɗannan matsaloli da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mun fahimci abubuwa ɗin kuma Allah ƙara mana fahimtar tauhidi yadda yake kuma ya ƙara mana fahimtar yadda maganganun malamai suke shi yasa wannan hadisi yana nuna mana kullum kana karanta hadisi ko kana karanta aya to ka nemi fassarar malamai da bayanin malamai anan insha Allah maganar ka za ta fita maganar za ta bayyana gare ka sosai kuma ka fahimci abu yadda ya kamata muna fata Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan abin da ke daidai Allah subhanahu wataala ya gafarta mana zanubanmu Allah ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya yaye bala'i akan al'ummar musulmi ko ina suke halin da mutanen damatiru suke ciki da suka auka jiya muna roƙon Allah madaukaki ya yaye musu Allah subhanahu wataala ya yaye wa dukkan al'ummar musulmi a ko ina Allah yayi mana wannan bala'i Allah yayi mana wannan bala'i hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk